gadi a cewar Trump. Attorney ba dai na kusa ne da Donald Trump kuma aminin sa, amma Trump bai ji dadin yadda ba ya fito ya ce babu wani magudi a zaben da aka yi da zai canza sakamakon zaben ba a watan Nuwamba.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yayin da ake kokarin neman ɗaliban makarantar sakandare ta ƙaramar hukumar kankara a jihar Katsina a jihar Niger wacce ita ma ke arewacin ƙasar, an sace wasu mutane kimanin 15 a yankin Tagina da ke ƙaramar Rafi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana daga Mina.
Wannan al'amari dai da ya faru da tsakiyar ranar Litinin dinnan da ta gabata a ƙauyen Ogu da ke yankin Tagina ta ƙaramar hukumar Rafi a jihar Niger ya ƙara jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali, kamar yadda wani daga cikin mazauna yankin ya yi ƙarin bayani.
Nan ƙauyen Tagina an ɗauki wasu kamkawa sun kai mutum 14 ko 15 wanda aka ɗauka, sannan kwana 4 ko 5 da suka wuce a can yankin Karaya an kwashe ma wasu ungoya washe hannu, sannan kai malam abin da ya sai dai mu yi addu'a.
Amma su jami'an tsaro a wurin babu wani yunkuri da suke na shawo kan abin.
Katon jambu ya yi yawa baya jin mai, a gani muna ganin kamar da a ce za a samu karin jami'an tsaro to kila iya su iya magance abin.
Amma wasu kuna ganin su masu wannan ta'addancin?
To ai abinda da suke ai wata sa'a ma da rana suke zuwa ai su ana ganin su yawancin da masina suke tagane da bindigogin su.
To bayanai dai na nuna cewa waɗannan mahara sun share kusan mako guda a yanzu suna cin karansu ba babbaka ba tare da an ce masu uffan ba a yankin, kamar yadda shugaban ƙaramar hukumar Tarafi Alhaji Ismaila Dan Modibbo ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
To abin da ke faruwa Mustapha, wannan magana da ake na Ogu Tagina da sauransu, wato akwai Ogu, akwai Ogu. Ogu ne aka yi kidnapping din mutum hudu, wancan Ogu wani ƙauye ne wurin wayan kilomita 4 ko 5 zuwa daga Kagara zuwa wannan wuri. Wayannan kuma wayanda suka tsara hanyar tsakanin Tagina da Mina suna wurin dutsen Ogu ne, nan ne ake gani bayan nan sun bude sabon camp nasu da yake a gaban al'umma. Kuma mun sha faɗi ma gwamnati wata 11 da suka wuce cewa mutanen nan fa ga ta hanyar da suke fitowa, duk lokacin da zaka faɗi zaka kai magana ne kamar an shuka dusa. Wanda wuri ba a tare shi ba, wannan barayi sun samu rufi yanzu daga birnin Gwari Forest, Kamuku Forest, yanzu suna da hanya da za su iya zuwa har Zangiru Bridge, wanda duk wasu ƙauyuka na mutanenmu da ke faɗa da su barayin nan sun gama da ƙauyukan nan sun ƙona musu gidaje, kuma 'yan banganmu ba su da ƙarfin makami da za su iya faɗa da waɗannan barayi. So yanzu maganan barayi a Kamuku Forest ma ya kawo, yanzu barayi sun dawo ne suna ƙoƙarin gina sansanoninsu a waɗannan duwatsu da ke gabacin Tagina, wanda kaga idan har gwamnati ta bari haka ya faru, so wannan hanya da ta tashi daga Mina zuwa Kwantagora hanyar nan za ta zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Shugaban ƙaramar hukumar Rafi kenan Alhaji Ismaila Dan Modibbo a cikin rahoto na musamman da Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana, wanda za mu kawo muku cikakken rahoton a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. To a Najeriya har ila yau malaman addini sun yi kira da a duƙafa da yin addu'o'i domin ganin an samu sauƙin al'amuran tsaro da ke ƙara taɓarɓarewa ƙasar musamman a arewacin Najeriya. Shugaban kungiyar Ahlus Sunna Jibwis wato Sheikh Abdullahi Balalau ya yi wannan kiran a daidai lokacin da hukumomi ke cewa waɗanda suka sace ɗaliban kankara sun bugo waya. Wakilin muryar Amurka daga Abuja Nasir Adamu Alhikaya ya aika mana da ƙarin bayani.
Su ɗauki dukkan mataki, su sa ido, su yi bibiya, su yi hukunci, su yi duk abin da za su iya don al'umma su kwantar da hankalinsu su samu su yi bacci.
A sanarwa daga ofishin shugaban da ke umurtar limamai na dukkan masallatan kungiyar su shiga jagorantar addu'o'in Alkunu don taimakon Allah, ya ce rike gaskiya da amana za su ƙarfafa karɓar addu'o'in jama'a. Shehu Malami ya buƙaci gwamnatoci a dukkan matakai da jami'an tsaro su yi tsayin dakar kare rayuka, mutunci da dukiyoyin 'yan Najeriya.
Sannan a yi ta Alkunu a cikin masallatai dama lokacin da masifa ko fitina ya sauko ana roƙon Allah subhanahu wataala da kaskantar da kai da nau'uka daban-daban na ibada masu yin sadaka su ci gaba da yin sadaka masu yin istighfari kowa ya kama mai yin istighfari muna sadaka muna salatin annabi muna roƙon Allah subhanahu wataala
a nan shugaban Najib Sheikh Abdullahi Balalo ya jaddada ta'aziyya ga waɗanda yan boko haram suka halaka a arewa maso gabar da buga misali da waɗanda aka yanka a zabar mari kazalika ya jajanta wa iyayen yaran makarantar sakandaren kankara a jihar Katsina da yan bindiga suka sace iyayensu
babu shakka wannan dole mu nuna alhinin mu da bakin cikin mu da damuwar mu dangane da abin da ya faru idan ka kaddara wa kanka cewa da iyayenka ne to zaka fi ganin zafin abin da tashin hankali da nuna damuwarka dole mu tausaya wa iyayen dole a ci gaba a yi ta musu addu'o'i Allah ya huce zukatansu sannan mu yi addu'a Allah ya dawo da wa'annan iyaya zuwa ga iyayensu lami lafiya
a zantawa da muryar Amurka komandan masu satar mutane a gabashin titin Abuja zuwa Kaduna Nasiru Kacallari ya ce su ma masu satar mutane ne amma baya tsoron mutuwa duk da haka ya ce yana takeicin dauki mahaifiyarsa da jami'an tsaro suka yi
tsakani na da Allah da ya halice ni kaga ko ba dawo man da shanu wallahi wallahi wannan zan iya ban ma Allah amma kaga to rike tsohuwan nan aka tsare ta kai to to wannan kaga ba abin da zan ban ma Allah bane sai dai in ta fito in ce na ban ma Allah zalunci da akai mata
akwai abin da ake damuwa da shi na suru cewa sun samu in ma aka sace mutane to ayi kokarin sun bada kudin fansa a sake su ba tare da an taba lafiyar su ba kukan kula da wannan su ma mutanen talakawa ne masu wucewa kan hanyoyi bai dace a halaka su ba
idan ka lura da wani abu gwamnati da sauran shugabanni idan suka kuntata ma talakan na kasa da su shi ma talaka idan ya kama na kasa da shi ba lalle bane ya riga mai saboda su shugabanni ne waɗanda ya kamata su yi maka adalci kai ma ka yi ma na kasa da kai adalci
wani bayanin bayan fage na nuna barayin mutanen arewa maso yamma sun kulla kawance da yan boko haram daga arewa maso gabar Nasira da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
ga Yusuf ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
A karan farko Amurka ta fara ɗaukan mataki a bayyane akan Iran bisa dalilin ɓacewar wani ba Amurka a tsibirin Iran a shekarar 2007. Amurka ta kaka batakunkumi ga wasu jami'an sirrin Iran su biyu waɗanda aka tabbatar da cewar suna da hannu akan ɓacewar tsohon jami'in hukumar FBI Robert Levinson wanda ake tsammanin ya mutu. A cikin wata sanarwa da aka fitar jiya Litinin, ma'aikatar kudi ta Amurka ta fitar da sunayen jami'an cewar Muhammad Basiri da Ahmad Kazai suna daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar tattara bayanan sirri da tsaro ta Iran. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaida wa manema labarai cewar akwai alamun cewar Basi da Ahmad suna da asusun bankuna a Amurka kuma za a kulle su. Haka kuma babban jami'in na Amurka ya ce jami'an na Iran biyu za haramta musu wasu al'amuran su a wajen Iran din. Kasar Australia ta ja kunnen kasar China da cewar za ta kai ta kara zuwa kungiyar kasuwanci ta duniya muddin ta ce za ta kakaba mata takunkumi akan makamashin gawayi da suke fitarwa zuwa kasashen waje. Kamfanin dillancin labaran China Global Times ya ruwaito jiya Litinin cewa gwamnatin ta samu izinin sayo sinadarin kol daga wasu kasashe ba tare da wasu tsangwama ba amma banda kasar ta Australia. Jirage da dama ne dauke da kol na kasar Australia aka hana musu saukewa a bakin ruwan kasar China. Prime Minister Australia Scott Morrison yau talata ya shaida wa manema labarai cewar har ya zuwa yanzu Beijing ba ta amince ko kuma karyata wannan rahoton ba. Don haka za su dauki labarin a matsayin kafafen watsa labarai ne suka hada shi.
Madalla, yanzu kuma bari mu karsa ya tafi Niger. Ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger ya bayyana gamsuwa da yanayin da aka gudanar da zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba a fadin kasar ta Niger. Sai dai ya gargadi mahukunta akan buƙatar ɗaukar matakai don ganin ba a fuskanci matsaloli ba a zaben na 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa da za a yi a ranar 27 ga watan Disamba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munabarma ya aika mana ƙarin bayani.
wata sanarwar da aka aikewa yan jarida a washegarin zaben kananan hukumomin da ya gabata a nan Niger, ofishin jakadancin Amurka ya fara ne da jinjinawa al'ummar wannan kasa saboda abin da aka kira halin dattakun da suka nuna a tsawon wunin na Lahadi 13 ga watan Disamba, yayin da jami'an sa ido suka ce sun gano wasu kurakuran da suka shafi tsare-tsaren wannan zabe. Alhaji Iti Bara'u shine jami'in hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka a nan Niger.
An gudanar da wannan zabe ne a cikin tsanaki, a cikin kwanciyar hankali da lumana. Har ila yau ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka masu sa ido a cikin tafiyar da ayyukan zaben sun lura da cewa duk da shike an yi wannan zabe a cikin kwanciyar hankali, an gano wasu mazabu inda aka samu matsaloli da suka hada da na rashin isar da kayan zabe, la'alla takardu, kuri'u, wato cewa da hotuna na masu zabe ne ko waɗanda za a zabe, da rashin buɗe ruhuna na zabe a kan lokaci.
Gwamnatin Amurka ta hanyar wannan sanarwa ta buƙaci masu alhakin tsara zabe su ɗauki matakan da za su taimaka a kaucewa afkuwar irin waɗannan matsaloli a zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ranar 27 ga watan da muke ciki.
A zaɓuɓɓuka masu zuwa na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga wannan wata na Disamba, a inganta, a kyautata, a gyara inda aka samu kurakurai na aji kayan zabe.
Yarancin matakan kare kai daga cutar corona da ma rashin daukar waɗannan matakai a galibin rungunan zabe yana daga cikin abubuwan da aka gano a yayin gudanar da zaben na Lahadin da ta gabata.
Mutane da yawa da suka halara a waɗannan rungunan zabe ba su kiyaye da aiki da umurnin gwamnatin Niger ba na rigakafin kamuwa da cutar sarkewar numfashi ta coronavirus. Ba su da wannan takunkumi, gwamnatin Amerika ke tunatar ma 'yan Niger cewa da tunda umurni ne na hukuma ya kamata a mutunta shi kuma a kiyaye a zaɓuɓɓuka masu zuwa.
Ƙasar Amurka ta sake tunatar da hukumomin Niger muhimmancin mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin gudanar da taro da dukkan 'yancin ɗan adam da abubuwan da demokradiyya ta yi tanadi ga 'yan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su.
Coronavirus ba ta da magani,
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa 5 tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
Ga Muhammad Baballe da shirinsa na noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar
cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Da watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a Najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Muna kuma tattaunawa ne da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria, da kuma Dr. Shu'aibu Madugu, darakta a majalisar binciken harkokin noma ta Najeriya, wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, Farfesa Muhammad Baguji Ishaku ya dora kan bayanin da ya faru kan ingantaccen iri.
Akwai masana na musamman waɗanda su aikinsu ne cewa su inganta wannan iri, su bullo da yanayin da ake fuskantan kalubale na noma. To daidai wannan kalubale daidai abin da ake bi kenan a sharewa manoma hawayensu ta wannan bangaren. Kuma kamar yadda zaki ji, yadda shi ma Dr. Maduguze